sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Laraba 18 ga wannan watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga dan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar yan sandan Saliyo ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunar yan sandan Najeriya. Hukumomin jamhuriyar Niger kuma sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu daga yau Laraba 18 ga watan Agusta sakamakon kisan da 'yan tawaye suka yi wa fararen hula kimanin 37 a ƙauyen Darige. Muna kuma dauke da tattaunawa da Malam Irbad Ibrahim, shugaban wata cibiyar nazari akan tsaro mai zaman kanta a birnin Accra game da halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan. Bayan haka Hassan Umar Tambuwal zai shigo da rahoto na musamman akan yadda ambaliya ke barna a duk shekara a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga ƙasar Ghana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar Taliban na ci gaba da ƙarfafa madafin iko a Afghanistan yayin da ake samun rahotannin tashin hankali kan masu zanga-zanga a ɓangaren gabashin ƙasar. Kwana guda bayan da kungiyar masu keshin Islama ta ayyana kawo ƙarshen yaƙi, ta kuma ce ba za ta yi ramo gayya ba. Shaidu sun ce mayakan Taliban sun yi harbi sama da kuma dukan mutane da sanduna a birnin Jalalabad, inda gungun masu zanga-zanga suka yi ƙoƙarin sauke tutar Taliban tare da mai gurbin ta data Afghanistan yau Laraba. Akalla mutane uku aka kashe da kuma jikkata wasu da dama. Shaidu kungiyar Taliban ba ta ce komai ba kan lamarin. Jiya Talata kungiyar Taliban ta sha alwashin girmama haƙoƙin mata a ƙarƙashin shari'ar musulunci da kuma kafa gwamnatin musulunci da ta haɗa da kowa. Birtaniya da Amurka sun ce za su yi aiki tare da sauran ƙasashe don samar da dabarun haɗin gwiwa a Afghanistan, sannan kuma idan aka zo kan alƙawarorin Taliban game da yadda za ta yi aiki, wanda ayyukan kungiyar su ne abin dubawa. Sabon zababben shugaban ƙasar Zambia Hakainde Hichilema ya ce yana shirin bayyana wasu manufofin tattalin arziki da nufin magance matsalolin tattalin arzikin ƙasar mai arzikin ma'adanai bayan ya hau karagar mulki a mako mai zuwa. Hichilema ɗaya daga cikin fitattun 'yan kasuwar ƙasar Zambia kuma shugaban jam'iyyar adawa ta United Party for National Development ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a gidansa da ke gundumar Kanyama a babban birnin ƙasar Lusaka. A ranar Litinin da ta gabata ne dai aka bayyana ɗan takarar shugaban ƙasar, wanda ya tsaya takarar shugabancin ƙasar sau shida a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa, wanda ya kawo ƙarshen shugabancin shugaba mai ci Edgar Lungu na shekara shida. Hichilema ya lashe zaɓen da gagarumin rinjaye, inda ya samu ƙuri'u 2.8 million, wanda ya samu sama da kashi 50% da ake buƙata don lashe zaɓen. Lungu, wanda ya zo na biyu, ya samu ƙuri'u 1.8 million. Lungu ya amince da shan kayi a ranar Litinin, yana cewa zai yi aiki don mika mulki cikin kwanciyar hankali. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya ce mutanen da suka karbi allurar rigakafin coronavirus kauna suke nuna ga 'yan uwansu maza da mata. Papa Roma ya yi roƙon na ƙashin kansa a cikin wani saƙon faifan bidiyo na saƙo ga jama'a wanda aka fitar yau Laraba ta yanar gizo da kuma gidan talabijin. Papa Roma Francis ya faɗa a cikin saƙon cewa godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da kuma aikin mutane da yawa. Yanzu muna da allurar rigakafi da za ta kare mu daga cutar COVID-19 wanda ya yi a madadin wata ƙungiya mai zaman kanta da ke ƙasar Amurka, wato AD Council. Ya ce allurar rigakafin ta ba mu ƙwarin gwiwa don kawo ƙarshen annobar, amma sai idan ta wadata ga kowa kuma idan mun haɗa kai tare da juna. Papa Roma ya ƙara da cewa yin allurar rigakafin ita ce hanya mafi sauƙi ta kula da junanmu, musamman waɗanda suke da rauni. Jami'an coci a Arewaci da Kudancin Amurka su ma sun fito a cikin saƙon na mintuna uku, ciki har da Archbishop Joseph Horacio Gomez na Amurka da Cardinal Carlos Aguirre na Mexico da kuma Cardinal Carlos Rodriguez Maradiaga na Honduras. Shugabar hukumar raya a ƙasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power ta taya Hakainde Hichilema murna jiya Talata kan zaɓensa a matsayin shugaban Zambia mai jiran gado. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce Power da Hichilema sun tattauna kan yadda za a saka ido kan ƙungiyoyin farar hula na Zambia da tabbatar da ƙwarin gwiwa ga sakamakon zaɓen duk da sojojin gwamnati sun hana Hichilema kamfe a wurare da dama. Kakakin hukumar ya ce mutanen biyu sun kuma tattauna kan shirye-shiryen Hichilema na yaki da cin hanci da rashawa da kuma karfafa tsarin demokuraɗiyya da ƴancin aikin jarida da ƴancin jama'a. Fawa da Hichilema sun yi alƙawarin yin aiki tare don yaki da annobar COVID-19 ta hanzar ta farfaɗo da tattalin arzikin Zambia. Nasarar Hichilema kan shugaba mai ci Edgar Lungu a zaben 12 ga watan Agusta ya ƙara rurrautar rashin gamsuwa da durƙushewar tattalin arzikin Zambia, wanda aka samu faduwar farashin tagulla da shine babban abin da take fitarwa, lamarin da ya janyo hauhawar farashin kayayyaki da rashin aikin yi.
Agaida Muhammad Hafiz Babalde da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan kasar Saliyo ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunar 'yan sandan Najeriya a wani mataki na karfafa tsaro tsakanin jami'an tsaron kasashe na yammacin Afirka. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Is for me, if I can use the word lobby you, that we should agree.
Sofeta jilar na 'yan sandan kasar Saliyo kenan, Dr. Ambrose Michael Savon, ke jawabi yayin ziyarar aiki da ya kawo Najeriya, inda ke cewar makasudin wannan ziyara shine don kamun kafa ga rundunar 'yan sandan Najeriya game da bukatar amincewa a samar da wani tsari mai karfin gaske na haɗin gwiwa don ƙara ƙarfafa tsaro, wanda kuma za a yi hakan ne ta hanyar ƙarfafa tsarin musayar jami'ai a bangaren horo da horaswa. Sofeta jiran 'yan sandan ƙasar ta Saliyo, wanda ya taɓo irin tasawar da ke akwai tsakanin Najeriya da ƙasarsa, ya kuma godewa Najeriya bisa irin horo da jami'ansa ke samu daga Najeriya.
The Inspector General of Nigeria Police Force accepted.
Yace watan Mayun wannan shekara ma, Sofeta jidar ne 'yan sandan Najeriya ya amince da horar da manyan 'yan sandan kasar Saliyo a cibiyar horar da manyan 'yan sanda ta Najeriya da ke nan Abuja, kuma waɗanda Najeriya ta horar a baya ma yanzu haka na can na ta nuna jarunta da gurzantaka a sha'anin aikin ɗan sanda a kasar. Don haka yayi takanas ta Kano har Najeriya don sanya hannu bisa yarjejeniyar aiki tare domin ƙara inganta wannan alaƙa. Da yake nasa jawabin, Sofeta jinar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya taɓa batu ne kan wannan yarjejeniya. Yace wannan yarjejeniya zai samar da yanayin aiki tare da haɗin kai wurin musayar muhimman bayanai da zai taimaka wa rundunonin 'yan sandan ƙasashen biyu. Rundunar 'yan sandan Najeriya na girmama wannan irin tsasawa da muke yi da takwarorinmu na ƙasashen yammacin Afirka.
It enjoys with other law enforcement partners within West African region.
Kuma a cewar masanin tsaro Dr. Garis Gololo, irin wannan yarjejeniya na da matuƙar muhimmancin gaske.
Eto ai kaga kamar shi ne ko da Najeriya da ma kamar garin mu ne, tunda mu kaga da aka yi ko ma ai Najeriya suka taimaka su dalo, kuma in zaka yi tuna lokacin da aka wani kuma na tijani ka ba lokacin Abacha ne kantarin wannan, to dama ai mun muna da kaman tsakanin mu da su kamar yan uwa ne, kuma in aka yi irin wannan misali yanzu mutum in yayi laifi tunda akwai African Court ma a wajen a Sirelon, wani kai wani laifi za a yi a dawo da mutum ana a kawo shi ba sai ya je wani waje ba, abun ya yi sosai. Kuma dama muna da wani ma ai tsakanin mu da su da sojojinsu ma don ana tafiya operation ma muna da wannan, ina ko wani operation ma ko si operation irin na Navy ko haka Amino operation muna imbaci su ma suna imbaci, yana da kyau hakan nan.
Yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan yarjejeniya zai ci gaba da taimakawa rundunonin 'yan sandan kasashen biyu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla gaida Hassan Mai na kaina da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kasar sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu daga yau Laraba 18 ga watan Agusta sakamakon kisan da 'yan tawaye suka yi wa fararen hula kimanin 37 a ƙauyen Daride na gundumar Banibangu a jihar Teleberi a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanarwar da kakakinta Tijani Abdulkadiri ya gabatar, gwamnatin ta Nijar ta fara ne da nuna ɓacin ranta game da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar fararen hula 37 cikinsu har da yara 13 da mata 4, wanda kuma ta ɗora alhakinsa a wuyan wasu waɗanda ta ce sun ƙetaro ne daga wata ƙasa makwabciya.
Vinan d'un pays voisin où ils sont aussitôt retournés après leur forfait. Cette violente agression.
Gwamnatin ta Niger ta ayyana zaman makokin kwanaki biyu daga yau Laraba a fadin kasar inda aka sassafta tutoci domin nuna alhini akan kashe-kashen na kauyen Daraidai dake yankin Tilaberi wanda shine karo na uku dake rutsawa da fararen kula a gonakin su a shekarar nan ta
2021.
Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun yaba da matakin gwamnatin domin a cewar su abu ne da zai sanya zuciyar dangin waɗanda abin ya rutsa da su to amma kuma suna masu kira ga hukumomi su dauki matakai dangalin talaka ya sami walwala a duk inda yake a wannan ƙasa. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix de Sans Voix.
Wanga sabon salo da su ƴan ta'adda suka dauka na su hana mu mutane noman gonakinsu a iska mutane cikin gonaki ana halbe su ana kashe su kenan su hana musu fita daga cikin gari su hana musu noman gonakinsu yunwa ta mamaye mutane daga baya kenan muna ganin gwamnati ya kamata a ce ya dauki yanzu sabbin matakin ne waɗanda sun ka bambanta da irin waɗanda an ka sani domin a samu yanzu a kare gonakin mutane su yi noma ba a kare garuruwa kawai ba don da yanzu da shine ya kamata a gani talaka ko bai noma ba ai an san abin da zai biyo baya kenan ka gani dole yanzu a sake dubarori abu ne wanda yana da wuya amma dole a yi shi dole a dauki matakin nan da an yi tunda an ce kasa ce babu abinda yake iya gagari kasa nun wanda ake so a hana ma noma dole a kare wuraren noman su samu su yi noma talakawa dangance da irin nauyi wanda ya rataya bisa ga wuyan gwamnati.
Sanarwar gwamnatin ta Niger ta kara da cewa tuni aka tsaurara matakan tsaro a yankin da abin ya faru yayin da dai bangare aka kaddamar da bincike domin zakulo masu hannu a wannan danyen aiki ta yadda za a gurfanar da su a gaban kuliya. Yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso ya fada cikin yanayin tabarbarewar tsaro shekaru biyu bayan tarewar ƴan ta'adda a arewacin Mali lamarin da ya samo asali daga faduwar gwamnatin Gaddafi a shekarar 2011. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Bayan kwace iko da kungiyar Taliban ta yi a kasar Afghanistan, masu sharhi da dama akan harkokin kasa da kasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan halin da ake ciki a kasar. Malam Irbadi Ibrahim mai sharhi ne akan harkokin tsaro da hulɗan kasa da kasa. Ya ce akwai babban darasi a dambar wanda ke faruwa a kasar ta Afghanistan, yana mai cewa
dai akwai darussan da ya kamata kasashen duniya hasatan kasashen Afirka a koya shi ne yake bi iya magance matsala kowane yake aka yi kulba dade kulba jima da diplomasiya ake sasantawa karshe to indai an doki diplomasiya sasanta shekaru 20 da canje ko kusan 20 da aka kaka tsantsar da jini ashe wannan duka da an yi amfani da diplomasiya ne da za a magance matsala
to wannan abin da jama'a za su nemi ji shine ko shin gwamnatin Taliban za ta samu haɗin kan kasashen duniya ta yi aiki da su
kasa Amurka ita kuma ta yi kashedi cewa ko da yake ita kungiya na Taliban kasashen duniya wannan batun su ne imma su yi itirafi da ita ce ma ita kuma kasa ne ko gwamnati ne da za su yi aiki da ita mun ga alama kasan China na kawo jiki haka kuma irin zattutukan da Turkiya da Russia suka yi duka alamu ne Pakistan da Saudiya masu tuntuni sun gana da ita kungiya na Taliban da ta kasance gwamnati gabanin hare-haren September na kwana na 11 aka Pakistan ita kuma da take makwabciya na Afghanistan su tuntuni suna zantawa da kungiya na Taliban saboda shi ana kyautata zato cewa wanga lokaci ka samu kai ta kashe din da take yi ne shine ita kungiyar da suka zante ta da cewa ita ta haddasa hare-hare na September 11 na Al-Qaeda suna bibiya su gani gwamnatin Taliban da za a kawo yawanga lokaci sun ba da dama irin kungiyoyi aka su yi amfani da kasar Afghanistan su kai hare-hare kan wasu manyan kasashen duniya.
To shef ya batun zargi da ake ma Taliban cewa ba ta ba mata daman shiga harkokin siyasa da kuma yara ba a ba su daman karatu. Ya kake ganin wannan zargi? Shin kana ganin za a samu canji ko za a samu akasin abin da ake zargin su da shi?
To wanga lokaci ta kungiya na Taliban ta dai fito ta hurda da kafofin yada labarai wasu zatutukan da da ake zargin ta da cewa ba ta kulawa kamar lamarin ba yara da ƴan mata inci su je su koro ko su yi aiki da saukar abubuwa da ake magana cewa haƙƙi na bil'adama da sauran shi. To ita kuma ta fito ta ce wanda suka yake ta ko suka taimaka aka yake ta ta yafe musu babu ramuwa. Saboda shi wanga lokaci dai ana bibiya gani wani irin salau ita kungiya na Taliban.
Irbad Ibrahim kenan mai shari'a akan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa a birnin Accra. Kada a shafa ana sauraren shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan yanda ambaliya ke barna a duk shekara a Najeriya.
Tun shekaru masu yawa da suka gabata a kowace shekarar Allah Ta'ala a lokacin damina ana samun ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya. A wani lokaci dai ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne ke sanadiyar ambaliyar ruwa ko kuma cika da tumbatsar koguna da madatsun ruwa. A jahohin yankin kudu maso yammacin Najeriya, Oyo, Ondo, Ogun, Ekiti da jihar Lagos, bincike ya nuna cewa sun sha fama da ambaliyar ruwa wanda ya yi sanadiyar rushewar gidaje, shaguna, makarantu da dai sauransu. Ambaliyar ruwa dai na jawo hasarar dimbin dukiya, kayan abinci, kayan gona da ma lalata tattalin arziki. Na tattauna da wasu mazauna jahohin kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho a game da ambaliyar ruwa.
Yaya batun ambaliyar ruwa a nan birnin Oshogbo ta jihar Osun?
To ambaliyar ruwa ne ambaliyar ruwa sosai. Irin sama ne ake tsanawa nan da kai bukari na dare ta kamacin ƙwarya. Ruwan nan ruwa ne irin su wuta an shekara goma. Tun lokacin gwamnatin Ohio da rabon da magarin sama dai masu yi tsirin waɗannan ruwan ambaliyar nan ta yi ɓarna sosai.
Kamar da mi ta yi ɓarna.
To shaguna akwai, makarantu akwai, toci-toci akwai, asuwa da suka shiga nan duk sun yi ɓarna sosai wannan.
Ko ruwan sun yi ɓarna a gonaki?
To misali a gonaki nan dai cikin birnin Kwari birnin sannan dai ban su kai ɓarna sosai.
Bayan nan birnin Oshogbo na jihar Osun ko akwai wani gari ko wani ƙauye da wannan ambaliyar ruwa ta yi ɓarna?
To ba mu samu dama dai wani ƙauye ba, amma nan dai Kwari birnin Oshogbo kannan dai na ruwan sun kafi ɓarna.
Ko akwai wanda ya rasa ransa ga wannan ambaliyar ruwa?
To ba mu samu dama dai rasa ransa
ga wannan ambaliyar ruwa.
To nan jihar Ogun kun samu ambaliyar ruwa?
Gaskiya ba da mu samu ambaliyar ruwa ba a jihar Ogun, saboda muna daga cikin jihohin da aka lissafa a Najeriya cewa za su samu matsalar yanayi na damuna. To damunar ta sauka amma ba ta sauka da ƙarfi ba. A yanzu maganin nan ma da nake ba sai adari ya hado a yabu-yabu ya ɗauke, amma sai zuwa gaba a yanayin yadda masana suka yi magana cewa damuna za ta sauka a jihar Ogun, amma ba mu samu damunar da za ta zo har ta yi wani ɓarna ba da sauransu.
Amma a shekarun baya kun samu ambaliyar ruwa?
A shekarun baya mun samu ambaliyar ruwa sosai, wanda akwai wani dam wanda ake saki da aka abe kuta. To idan aka saki wannan dam daga abe kuta shine yake zuwa ya yi ɓarna har zuwa 20 can tsakanin mu da Lagos State. Ba yanzu damunan ba ta kankamin da za a fuskanci wannan matsalar ba.
Kamar a bara, ina ne ɓarnar ambaliyar ruwan ta yi kamari a nan jihar Ogun?
Ambaliyar ruwan nan ta yi kamari tsakanin abe kuta da nan zuwa wuraren Ife tsakanin 20. Sosai na tsakanin
kunana Abubakar Azi daga nan Ondo.
To a nan jihar Ondo ko kun yi karo da ambaliyar ruwa bana?
A gaskiya Allah ya tsare an dan samu kaɗan ne amma ba da yawa ba insha Allah. Wuri guda ne aka samu ambaliya a wata gada aka ce sun ɗauki mutum biyu.
A cikin garin Ondo da birnin Akure ba ku samu ambaliyar ruwa ba?
Gaskiya babu wani ambaliyar ruwa irin wacce wadda muka samu. Na faɗa ma bayan wannan da muka samu sai kuma nan duka ciki na ruwa ya tala wadda muke dan samu. Idan aka yi ruwa manyan ruwa kan gaskiya ana ambaliyar ruwa a nan bakin Gitala hanya mai zuwa daga Akure. Ana samun ambaliyar ruwa wurin nan din duk aka yi manyan ruwa. Mutane da ababen hawa ba mai tsaya za a samu gusu da babban wurin na aka ambaliyar ruwa da ake.
To kana nuhin cewa ba a kai lokacin da aka yi manyan ruwa ba ne a nan jihar Ondo?
Lallai a hakika manyan ruwa waɗanda aka yi ina suna yanzu an kai sati uku da aka yi waɗannan manyan ruwa. Wallahi ni ne a ganin ni ma na yi tsaya ga ƙasa da daddare ta kai kilomita 2.5 wanda ni da ƙasa babu abin hawa. Saboda ambaliyar da aka samu suna gaba ɗaya suka shahe ɗaya gala daga Akure gareji zuwa Ife.
ruwa bata tumbusa zuwa gonaki ba
eh to gaskiya saboda Allah akwai yadda ta tumbusa zuwa gonaki kuma ta shahe wasu ababen noma da yawa a wannan wuri ne kuma tare da su akwai masara da sauran su wadanda ta shahe sai mutu illa wannan wuri
to ginoni ba
to ginoni gaskiya ban ga wadanda suka rubuce ba gaskiya saboda Allah domin akwai matakai wadanda ya kasance gwamnatin jihar wanda ta doka na kawo irin wadannan katakiloli suna aikin yashi wadannan manyan hanyoyin ruwa na koramu wadanda ya kasance suna idan da ruwa shi amma harin da yasa aka samu takaita don kaga shekara da ta wuce an samu ambaliyar ruwa a gidajen mutane da yawa wadanda ya kasance da dama ba na gaskiya akwai sauki ba ya faru ba
sunana Comrade Lawal Jiwa baban matasan ɗan arewa mazauna jihar Ekiti
a nan jihar Ekiti akwai rahotannin cewa an yi ambaliyar ruwa menene gaskiyar rahoton
gaskiya haka magana take saboda ambaliya an yi shi sakamakon ruwa da aka yi mana a nan wanda zan iya cewa ba tare da sassautawa ba an yi kwanaki kwana da kwanaki aka yi ana ruwa sabi har yamma har cikin dare har gari ya waye
to ko an samu hasarar rayuka a sanadiyar ruwan nan ambaliyar ruwa
akwai dai jita-jita na cewa dai ambaliyar ya tafi da masu mashina guda biyu wani an ga mashin din guda daya to kuma ba a ga gawa ba da sai kuma mashin din wasu na cewa nan hanyar koli wani unguwa da ake ce Maurishi sai cikin birnin Ado Ekiti tabbas ambaliya an yi su sun shiga gidaje sun cire rubanonin mutane da makamantansu akwai ma gidaje na lasa na kasa da suka rurrushe su ba
waɗanne unguwanni ne waɗannan ruwa suka yi banna
da farko dai akwai dai nan unguwar Uriji akwai Olorun Shogo akwai Olonda akwai kuma na hanya Afau ambaliya a wajen
sunana Alhassan Mai da 1000 Sabo Sabo Ibadan
jihar Oyo tana cikin jihohin da ake tsammanin a samu ambaliyar ruwa a nan Najeriya a halin yanzu da yake an shigo cikin damana an fara samun ambaliyar ruwa a wani sashe na jihar Oyo
ba sama na Oyo State ba jawo ba samu ba amma masanin ruwa suna faɗi haka amma da Allah kawai kunsa bai yi wa yanzu ruwa ya so ba
zaka iya tuna abin da ya faru lokacin da an kai wani babban ambaliyar ruwa
lokacin Abiola Atimobi an ba samu wannan ambaliyar ruwa ya cinye gari sosai kadoji ya rushe su lokacin ma gwamnatin namu lokacin ma gari baya Najeriya ya China da wuri ya dawo sai so kasaka sa jara jiga zaka saka sa lokacin mun sani shi lokacin Ajimobi ne abu ya faru sai kuma lokacin bola ki ma a taba samu aka
yake kai mazauni birnin Ibadan ne to yanzu kaga wani mataki da gwamnatin jihar Oyo ta doka domin yankan dagarki ko kuma hana ambaliyar ruwa
ya doka mataki muna ganin wurare na tauni wata kuskure ma amma ba kaman irin wannan gwamnati da yake fi ba
kana nan hanyoyin ruwa kenan ana gaggyara su
ina yi kuskure ma
amma dai yanzu inda akai kuskure man nan ko kuma aka gyara hanyoyin ruwa wato ruwa na wucewa ba matsala
ruwa tana wucewa kamar Orogun su a kwace a nan ruwa tana wucewa
sunana Adamu Dansa da Biji wanda yake zaune a Alabar Rago Lagos Nigeria along Badagry Expressway
a wannan damana da muke ciki a halin yanzu ko an samu ambaliyar ruwa a nan birnin Lagos
gaskiya an samu ambaliyar ruwa a nan birnin Lagos mu especially mu muka san Lagos kusan din da sabon murga mun saba ga tafkunan ruwa nan kala kala nan kusa da mu akwai Ojo wannan ana ce mata Ojo Water Side akwai Ojo Local Government Side akwai Badagry Side duk hanyoyi ne na ruwa wanda dam-dam ne manya wanda suke linking da teku duk da yanayi na Lagos ita kuri ne na yanayi na ruwa dama Oreji
ko akwai hasarar rai a cikin bannar ambaliyar ruwan
babu abu ta hasarar rai sai dai bannar dukiyoyi da kuma za ka bauka ta da gidanka ya cika da ruwa kai wasu murare ma gida ruwa yana fasowa daga cikin gida cikin ɗakin ka sai dai kaga ruwa yana bleeding ta kasa inda ka san me zan yi ma potential shi ma
haka ma wani masani muhalli Dr. Bayo Kolawale yayi ƙarin haske a game da abin da ke jawo ambaliyar ruwa Dr. Bayo Kolawale yace idan kuka dubi manyan hanyoyin mu da magudanan ruwa zaka ga duk an cika su da tarkacen shara idan ruwa sun zo wannan shara ba ta barin ruwa su wuce sai a sami ambaliyar ruwa don haka jama'a su guji zuba shara ga hanyar ruwa kana su kaucewa yin gina a bisa magudanan ruwa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
ta gaida da Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana
Wasanni a takaice.
Babban mai koyar da kasar Morocco wasa ko ta Bahid Halil Khouzi ya bayyana cewa kasar Ghana babban barazana ce ga rukunin su bayan Atlas Lions ta sami kanta rukuni na daya da kasar da sau hudu tana cin kofin na zakarun Afirka yayi dan sukaci kasar Morocco na a cikin kasashe hudu da sun ka hada da Ghana Gabon da Comoros dake a rukunin su na C ko da yake Ghana ce bangare mai karfi a wannan rukuni Vahid ya ce ba fa zai rena kowa ba kungiyar Ghana na da kyau kuma tana da kima a Afirka kuma tana da ɗan wasa masu kyau yace mu dai burin mu mu je nesa a gasar tsohon captain din kasar Ghana Asamoah Gyan da ya halarci wurin kakkasa kasashe da da su yi wasan cin kofin Afirka wanda an gudana a kasar Cameroon yayi magana akan matsayin kasar Ghana yace a bisa hikimar kwallon kafa kasar Morocco na daya a cikin kasashe masu karfi a cikin rukunin mu Ghana ma na a wurin kasa na kenan kuma ina bayan wannan kasa tawa to wanda ya kai ga zuwa gasar cin kofin Afirka ya tafi ne don ya ci kofin a hikima ko dabarar wasa Ghana mu isaccen amma ba mu san abin da zai faru ba abin da ya saura mana mu shirya sosai muna bukatar mu haura bangaren rukunoni sai mu ga abin da zai faru tsohon mai koyar da Black Stars din wasa kuma wanda tsohon dan wasan kasar Ghana ne Ibrahim Tanko yayi kira gambani jojin Accra House of Oak su shirya wasu wasannin sada zumunci yadda za su shirya ɗan wasan su su kimtsa sosai kan asoma wasan cin kofin Africa na Champions League hasi dai ita ce ta samu cancantar wakiltar kasar Ghana a gasar ta CAF Champions League kuma ya kamata su kimtsa kan a ce an soma wasan tsohon dan wasan kasar Ghana Prince Kevin Boateng mai shekaru 34 bai samu shiga wasannin motsa jiki ba saboda manajan sa Paul Dardai ya rage masa nauyin aiki da ke kansa Prince Boateng na da koshin lafiya amma ya zama tilas a yi manajan sa yadda ba zai samu rauni ba lokaci ya kai mu girgiza kanmu mu ci gaba a fili na shedawa ɗan wasa na abin da dai da kyau dangane da su yanzu ya saura gare su su har hada abubuwa su tinkare lamura na gaba amma yadda nake ganin lamarin kowa na aiki da tsammani Falda da yake fada wa website clubin haka Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Abida Radwan Abbas yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitaccen labaran duniya
kungiyar Taliban na ci gaba da karfafa madafin iko a Afghanistan yayin da ake samun rahotannin tashin hankali kan masu zanga-zanga a bangaren gabashin kasar kwana guda bayan da kungiyar masu keshin Islama ta ayyana kawo karshen yaki ta kuma ce ba za ta yi ramo gayya ba shaidu sun ce mayakan Taliban sun yi harbi sama da kuma dukan mutane da sanduna a birnin Jalalabad inda gungun masu zanga-zanga suka yi kokarin sauke tutar Taliban tare da mai gurbin ta data Afghanistan yau Laraba sabon zababban shugaban kasar Zambia Hakainde Hichilema ya ce yana shirin bayyana wasu manufofin tattalin arziki da nufin magance matsalolin tattalin arzikin kasar mai arzikin ma'adanai bayan ya hau karagan mulki a mako mai zuwa Hichilema ɗaya daga cikin fitattun 'yan kasuwar kasar Zambia kuma shugaban jam'iyyar adawa ta United Party for National Development ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a gidansa da ke gundumar Kanyama a babban birnin kasar Lusaka.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Grisham da ta hada mana sauti da injiniya mu na wannan garin Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku mu kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum.